Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariyar ta yau Asabar wanda ta yi daidai da 9 ga watan Oktoba shekara ta 2021 miladiya. Inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Columbia ke cewa karfe 11 na safe. Yusuf Aliyu Harande ke jarragamar shirin tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
An tabbatar da ɓullar cutar Ebola a gabashin Jamhuriyar Demokaratiyyar Congo a cewar wani rahoto na cikin gida jiya Juma'a daga ɗakin gwaje-gwajen kwayoyin halittu. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya faɗa jiya Juma'a cewa ƙasarsa za ta mayar da wasu ayyukan zane-zane na Afirka guda 26 da kujerun sarauta da wasu kayayyaki masu muhimmanci. Haka kuma za a ji cewa barkewar annobar coronavirus a bayyane tana haifar da hauhawar tashin hankali da cutar damuwa a faɗin duniya.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a biyo mu sannu a hankali a cikin shirin. A bangaren rahotanni kuwa, muna tafe da koken wasu al'umma waɗanda ke koken cewar 'yan sa kai na musu kisan gilla.
Don kana ɗan sa kai ka tuho ɗai ka kama mutane ka zaɓi waɗanda aka zo ka tuke musu guntu-guntu ka tuka.
Kasafin kuɗin ƙasa na 2022 da shugaba Buhari ya gabatarwa majalisa ya bar baya da tarnaki.
Wallahi tallahi na sarru muna jin tsoron bala'in da zai taso mana a gaba, domin randa aka waye gari aka ce talaka ba shi da abin da zai ci abinci a ƙasar nan.
Kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafi da su kenan, sai a biyo mu sannu a hankali. Bayan duk waɗannan kuma muna tafe da shirinmu na adawo lafiya wanda Baba Yakubu Bakiri ya shirya kuma zai shigo don ya gabatar. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. An tabbatar da ɓullar cutar Ebola a gabashin Jamhuriyar Demokratiyyar Congo a cewar wani rahoto na cikin gida jiya Juma'a daga ɗakin gwaje-gwajen kwayoyin halittu watanni 5 bayan kawo ƙarshen ɓarkewar cutar a can baya. Ministan lafiya na Congo ya ƙi tabbatar da bayanin, amma ya ce za a buga sanarwa nan ba da jimawa ba. Ba a sani ba ko cutar da aka gano tana da alaƙa da ɓarkewar annobar a shekarar 2018-2020 wadda ta kashe sama da mutane 2,200 a gabashin Congo, ko kuma sake ɓullar cutar ta kashe mutane 6 a wannan shekarar. Rahoton ya fito daga ɗakin binciken ilimin halittu na INRB ya ce sakamakon gwajin ya nuna yaro ɗan shekaru 2 yana ɗauke da cutar a wata unguwa mai yawan jama'a a cikin garin Beni, ɗaya daga cikin wuraren ɓarkewar cutar ta 2018-2020 wanda shi ne nauyi mafi muni a tarihi. Uku daga cikin makwabtan jariran sun nuna alamomin da suka yi daidai da Ebola a watan da ya gabata, sannan suka mutu, in ji rahoton. Amma babu wanda aka yi wa gwajin cutar. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya faɗa jiya Juma'a cewa ƙasarsa za ta mayar da ayyukan zane-zanen Afirka guda 26 da kujerun sarauta da wasu kayayyakin bukukuwa da kuma wasu mutum-mutumi masu daraja zuwa Benin a ƙarshen wannan watan. Wani ɓangare na shirye-shiryen Faransa na dogon lokaci na mayar da kayayyakin da aka ɗauka a Afirka yayin mulkin mallaka. An kwashe shekaru ana tattaunawa kan mayar da kayayyakin daga masarautar Domi a ƙarni na 19. An kira su kayayyakin tarihi na garin Abomi, a halin yanzu suna ajiye a gidan tarihi na Quai Branly a Paris. Gidan kayan gargajiya da ke kusa da Hasumiyar Eiffel yana ɗauke da dubban kayayyaki daga tsaffin yankunan da Faransa ta yi wa mulkin mallaka. Macron ya ce za a mayar da kayayyakin har guda 26 a ƙarshen watan Oktoba nan, domin sake maido da waɗannan ayyuka ga Afirka shi ne zai baiwa matasan Afirka damar shiga aljihunsu. Har yanzu ba a san lokacin da za su isa Benin ba. Barkewar annobar coronavirus a bayyana yake ta haifar da hauhawar tashin hankali da cutar damuwa a fadin duniya. Dangane da abin da aka buga a majallar kiwon lafiya ta Lancet, akwai miliyoyin irin waɗannan lamura a bara, fiye da yadda aka yi hasashen mata da matasa su ne rukunin da suka fama da ɓacin rai da damuwa. Rahoton ya kuma ce ba a samu raguwa ba a yaduwar cutar a fadin duniya ga kowace cuta tun 1990 da kwararran hujjojin ayyukan da ke rage tasirinsu. A jiya Juma'a, ma'aikatar Brazil ta ce adadin waɗanda suka mutu a dalilin COVID-19 a ƙasar ya wuce 600. Cibiyar albarkatun corona ta jami'ar Johns Hopkins ta samu sabbin kamuwa da COVID-19 miliyan 21.5 a cikin kudancin Amurka. Jami'an Rasha sun yi bayanin bambancin, suna masu cewa hukumomi biyu suna yin ƙirgin mutuwar COVID-19 daban-daban. Kwamitin da ke aikin yaƙi da coronavirus na gwamnati yana ƙirar daga asarar rayuka kawai waɗanda gwajinsu aka tabbatar da COVID-19 a matsayin babban dalilin mutuwa, yayin da Rosat ke amfani da wata hanya ga duk macin.
Labaran duniya kashi na farko kenan, amma kamun mu kai ga kashi na biyu. Bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Ɗaukar doka a hannu da wasu jama'a ke yi a kan tuhumar aikata ta'addanci har da kaiwa ga kisa na ci gaba da samun wurin zama a arewacin Najeriya. Duk kuwa da irin haɗari da ake hasashe zai iya kawowa, muddin ba ɗauki matakai da suka dace cikin gaggawa ba. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da wasu 'yan Fulani ke bayyanar da kokensu na irin kisan gilla da 'yan sa kai ke musu, wanda ya faru a jihar Sokoto a daidai lokacin da suka fara karɓan gawawwaki na 'yan uwansu da aka kashe. Wakilin muryar Amurka a jihar Sokoto, Muhammad Nasir, ya aiko mana da cikakken bayani a wannan rahoton.
Lamoran rashin tsaro daina ci gaba da ɗaukar sabon salo a Najeriya, inda ake ci gaba da hasarar rayukan 'yan ƙasa ta hanyar kisan gilla, 'yan bindiga su kashe, 'yan sa-kai su kashe, kuma jama'ar gari su kashe. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, 'yan sa-kai ne ake tuhuma da afkawa Fulani har sau biyu a mako ɗaya, inda suka hallaka mutane da dama. Harin farko ya faru ne ranar Talata a garin Giyawa a ƙaramar kwan mulki ta Wurno, kamar yadda shugaban ƙungiyar Metta Allah na yankin ya bayyana.
Sunana Malami Abubakar Limbiso, chairman Metta Allah na local government. Shekaran jiya ranar Talata, wasu mutane daga garinmu sun ka taho haka kawai sun ka kama mana yara guda biyar nan cikin garin Giyawa, sun ka ɗauke su zuwa can wata ga local government ɗin tsohuwa ta Gwarzo, sun kai musu guntu-guntu, sun kauce sun ka shiga gari sun kai zaman nasu. To wannan abu ya ba mu tsoro kuma ya ba mu mamaki a ce haka kawai don kana ɗan sa kai ka taho ɗaya ka kama mutane ka zaɓi waɗanda aka zo ka ci kai musu guntu-guntu ka taya ka.
Hari na biyu wanda ya faru a garin Mammande a ƙaramar kwamulkin Gwadabawa, an hallaka wasu Fulani kimanin 15, a cewar wani wanda abin ya faru gaban idonsa lokacin da suka zo asibiti ɗaukar gawarwakin waɗanda aka hallaka.
Yan sakai suna kai muna kashin gilla, sannan ba a taɓa kayan kowa ba, babu wanda an kawata ta. A garin Mammande suna da arɗin Mammande akwai 'yan banga, amma idan aka je aka tambaye su babu wanda an kawata ta, babu wanda an ka taɓa tsayawa, babu wanda an ka taɓa amshi kaya ne. Amma sun zo sun iske mutane na cin kasuwa, babu wani dalili, babu wata hujja, sun fara mutane suna kashi, sun kashe datti. Ai wanga da kaga an ɗauka ni limamin garinmu na ya ba da sallah ya je kasuwa ya sayo ma 'yan yara ne sai yana sauka akan mashi suka tare shi, sun kashe shi ya mutu har abada. Akalla dai abin da annan gawa 12 muka ce banda waɗanda an kawo rauni. Tun daga gwamnatin tarayya har gwamnatin jiha muna kiran su don Allah ɗaukan mu na mataki, tun da mu ba himmu an kai ga jihar Sokoto ba, sannan mu ba banza ba ne, sannan ana iza muna wasu jahilai kuma barayi kuma kahirai suna karkashe muna mutane, babu wani dalili, babu wata hujja.
Sauran dangi da 'yan uwan waɗanda aka hallaka da suka zo asibiti ɗaukar gawawwakin sun kasance cike da juyayen abin da ya faru.
Allah ka isa muna sun zo inda barayi suka ba su zuwa inda suka sai suka zai hijira, wanda duk an da hannu suke Allah kai muna baga isa ga 'yan sa-kai.
Rundunar 'yan sanda ta Najeriya ta tabbatar da aukuwar wannan lamarin ta bakin kakakinta a Sokoto, ASP Sanusi Abubakar.
Matakin da ake ciki yanzu an fara identifying waɗanda suka aikata wannan laifin, kuma sofa detectives an tura su wurin suna nan kuma suna ta bincike insha Allah, za kuma Allah yadda za a ɗauki matakin da ya dace.
Okay, kamar mutum nawa ne suka rasa rayukansu?
Kamar tara.
Ɗaukar doka da hannu dai a cewar masana lamuran shari'a irin barista Ma'azu Liman Yabo yana da babbar illa.
Doka hukunci ga hannunsu sai ya yi muni fiye da abin da 'yan ta'addan ke aikatawa, saboda idanun doka gwamnati kana zargin mutum 10 idan baka da hujja hukunta su, ka sake su su tahi firi da ya kasance cewa wajen ɗauka hukunci da mutane za su yi a hannunsu ka kashe rayuwa ɗaya ko biyu ko uku wadda bata ji ba bata gani ba.
Tuni ne da wasu gwamnatoci suka haramta ayyukan 'yan sa-kai a yankunansu, amma kuma wataƙila saboda rashin kula ya sa 'yan sa-kan suka ci gaba da ayyukansu yadda suke so. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Shugaban kasar China Xi Jinping ya sha alwashi jiya Asabar don tabbatar da sake haɗewa da Taiwan a cikin lumana, ko da yake bai ambaci amfani da ƙarfi kai tsaye ba bayan sati guda da tashin hankali da tsibirin da China ke ikirarin nata ne, wanda ya haifar da damuwa a duniya. Taiwan da ke mulkin demokuraɗiyya ta fuskanci matsin lamba na soja da siyasa daga Beijing don amincewa da ikonta, amma Taipei ya yi alƙawarin kare 'yancinsu, kuma mutanen Taiwan ne kawai za su iya yanke makomarsu. Yayin da yake jawabi a babban taron ɗakin jama'a birnin Beijing, shi ya ce al'ummomin ƙasar China suna da al'adar yin adawa da wariya. Manyan jami'an Amurka za su fara tattaunawa kai tsaye yau Asabar da wakilan ƙungiyar Taliban mai mulki a Afghanistan a karo na farko tun bayan ficewar Amurka daga ƙasar. Jami'an ma'aikatar harkokin wajen Amurka sun ce tawagar Amurka za ta gana a ranar Asabar da Lali a Doha a Qatar tare da manyan wakilan Taliban. Kamfanin jallancin labarai na Reuters, wanda ya fara ba da rahoton tattaunawar, ya ce tawagar Amurka za ta haɗa da jami'ai daga ma'aikatar harkokin wajen Amurka da hukumar raya ƙasa da ƙasa ta Amurka da kuma ƙungiyar liƙen asirin Amurka. Babban jami'in ƙungiyar Taliban Suhail Shaheen ya tabbatar wa muryar Amurka shugabannin suna shirin ganawa da Amurka a Doha yau Asabar da Lahadi. Shaheen yana zaune ne a Doha kuma shi ne wakilin ƙungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya. Da sanyi safe jiya Juma'a ne ƙungiyar Taliban sanar da cewa ministan harkokin wajen Amir Khan Muttaqi tare da wasu manyan jami'ai sun bar Kabul zuwa Doha.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma bari mu je ga taskar rahotanni. Tun bayan gabatar da kasafin kuɗi da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi a gaban haɗakar majalisa a ranar Alhamis da ta gabata, da yawa daga cikin 'yan ƙasar na kallon wannan kasafin kuɗin a matsayin shukar dusa. Kasancewar kasafin na baɗi idan Allah ya kai mu 2022 yana ƙunshe da miliyoyin tiriliyoyi, wanda ake cewar har yanzu kasafin kuɗin ya yi kaɗan ga irin buƙatu da Najeriya take da su. Shugaba Buhari ya gabatar da kasafi na naira tiriliyan 16.39, wanda ya fi kowanne kasafi da aka taɓa gabatarwa a Najeriya, kuma ya fi na wannan shekarar da kimanin naira tiriliyan 3. Wakilinmu a birnin tarayya Nasiru Adamu Alhikaya ya yi muna nazarin wannan kasafin.
As large as the size of this budget might seem to Nigerians, and as you say, it's the largest so far.
Ben Akabuze ya ce za a ga yawan kuɗin a kasafin, amma in an duba abubuwan da ƙasar take buƙata, kasafin ya yi kaɗan, don haka akwai abubuwan da ba za a iya aiwatarwa ba.
That's why there's still a lot of unmet needs.
Akabuze ya ce duk da haka kasafin ya dogara ne bisa yanayin kuɗin da Najeriya ke samu, don haka ba laifi.
The point is the population is growing. There are more children going into school. The demand for health care.
Mutane na ƙara yawa, yara na ƙara shiga makaranta, buƙatun kiwon lafiya na ƙaruwa, don haka ɗawainiya na da yawa kan gwamnati. In ji Akabuze da ke kare jibgin bashin da gwamnatin ke karɓowa. An samu rabuwar kawuna tsakanin masu ganin gwamnatin na ƙoƙari da masu cewa ba gani a ƙasa ba, don talakawa na ƙara talaucewa ne, ko da masu kuɗi ba za a ce suna ƙara kuɗancewa ba. Injiniya Zakari Ahmad Buroje shine shugaban kungiyoyin magoya bayan shugaba Buhari na jihohi, wato BSOs.
Wane ne mutumin da zaka kawo wanda ya iya da zai karba a wajensa, wanda kuma yan arewan suka yi ittifaki akan cewa wannan shine zai zama gwaninmu? To tunda ba mu da wani yanzu wanda zai bugi kirji ya ce yafi wannan shugaban da muke da shi, kamata yayi mu hakuri mu bi shi a sannu da hankali wajen ba da shawarwari da su sauransu, mu ga yadda za a yi mu fidda kasanmu daga cikin halin da muka samu kanmu a ciki. Ai, ba Buhari ne ya samu cikin halin da muke ciki ba, shi ma a hakan ya karbi kasar. Saboda haka kamata yayi mu yi amfani da basiranmu, mu yi amfani da duk wani abin da za mu iya yi don taimakawa, don ganin cewa kasanmu ta samu daidaituwa, an samu zaman lafiya, ta yadda za a yi a farfado da tattalin arzikin kasar nan. Ba aikin mutum daya ba ne.
Dattijon Arewa Alhaji Shehu Ashaka ya ce duk kasafin da ba zai magance takaicin talaka na wajibi ba na da bayanai ne na zane kan ruwa.
Domin abin da ake yi din nan ya ɓaci, ba arzikin ƙasar nan bane ya ƙare Nasiru, ba arzikin ƙasar bane babu, amma da gangan da gangan. Yau ana magana a arewacin Najeriya ana saida buhun masara naira 26,000. Me za ka iya gayawa talaka? Wallahi tallahi Nasiru, muna jin tsoron bala'in da zai taso mana a gaba, domin ran da aka waye gari aka ce talaka ba shi da abin da zai ci abinci a ƙasar nan, to kai da kake ganin ka tara, wallahi bacci a gidanka sai ya fi ƙarfinka.
Shugaba Buhari yana da sauran kasafi ɗaya da zai gabatar a Disambar baɗi kafin kammala wa'adin mulkinsa. Yana mai cewa kasafin ya karu ne don an ware naira biliyan 100 ga hukumar zaɓe don babban zaɓen 2023, da ware wa likitoci masu aiki na kasada naira biliyan 50. Hakanan tsaro ma ya samu kaso mai tsoka. Nasiru Adamali, kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Daga Najeriya sai mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda 'yan kasuwa da ke shigo da kaya daga ƙetare suka bayyana damuwarsu game da mawuyacin hali da kasuwanci ke ciki a ƙasar, lamarin da ya sa aka yi wata ganawa ta musamman da shugaban ƙasar Muhammad Bazoum don fito da hanyoyi da za su tallafa wa tattalin arzikin ƙasar. Wakilinmu a birnin Yamai, Sule Mummuni Barma, ya halarci wannan zaman, ga kuma rahoto da ya haɗa muna.
Sabon tsarin biyan haraji ta hanyar amfani da wata na'urar ƙididdige girman harajin da ya wajaba a wuyan kowane ɗan kasuwa, wato factory certificate da gwamnatin Nijar ta ƙuduri aniyar shimfiɗawa ne ya so maɗagawa 'yan kasuwa hankali. A yanda hukumomi ke bayyana matakin a matsayin wata hanyar magance satar kuɗaɗen harajin TVA, su kuwa 'yan kasuwa na cewa akwai matsala, kamar yadda suka bayyana ta hanyar wani taron manema labarai. Alhaji Sama'ila Hatimu Mai Aya shine shugaban kungiyar 'yan kasuwar Import Export.
Ai, ta wannan na'ura wai wata mashin ta za a zo a samu ka cikin computer inda kake gudanar da kasuwancinka. Dukkan wanda zaka sai samma wani dan article ko kakashiki sai kai, inda zaka yi mai fakatar sai kai mai fakatar ta da ta wannan na'ura, can DJI su yi validation ta, sannan lokacin nan ta hiddo wannan takarda, sannan a ba wanda ya sayi. Kuma shi ma wanda ya sayan kenan suna ganin wani na ya sayi wasu kaya kenan a takaice, daga baya kuma su mai bi ta da kulli kenan. In ka diba abu ne wanda yake akwai matsala kwarai da gaske bisa ga wannan na'ura, mu dai ba mu gane mata, mun ce mu ba mu santa.
Wannan yasa shugabannin 'yan kasuwa suka garzaya fadar shugaban kasa domin gabatar da koke a wajen shugaba Muhammad Bazoum.
Dukkan matsaloli waɗanda muka karanta ma shugaban kasa Alhaji Bazoum Muhammad ya karbe su da hannu biyu, inda nan take ba minista na kuɗi umarni ya haɗu da mu cikin gaugawa don saboda mu tattauna murwale wannan matsala. Kun ba da bata lokaci ba, minista kuɗi ya gayyace mu fada ta yi, muka zo muka zauna mun kai tattauna hiya da awa uku. Sakamakon wannan tattaunawa shine wannan na'ura wadda aka san aka daga mamuna. Lokacin da sun ka hiddota sun ba da wani adadi, suka ce wannan adadi in ya wuce 'yan kasuwa waɗanda ya kamata su ɗauki wannan na'ura ba su ɗauka ba, za a yi musu tala linki 10. A halin yanzu babu wannan magana, an jaye ta. Sannan magana ta biyu, ministan kuɗi ya ce mu ba shi lokaci shi tattauna tare da NDJE shi hiddo muna abin da ya kamata mu yi, don saboda mu mun ce mai ba kuɗi ne ba mu san biya ba. Matsala shine 'yan kasuwa ba su yi karatu ba, ba su da ilimin aiki da wannan na'ura, amma mun yarda a ɗauki waɗannan kuɗi cikin kordon duwani.
Bayan wannan ganawa, ministan kuɗin ƙasa Ahmed Jidud shi ma ya kira taron 'yan jarida, inda ya yi bayani akan manufofin da gwamnati ta sa gaba a ƙarƙashin wannan sabon tsari.
Nous avons la mesure sur la taxation des montants mis à réserve libre par les entreprises, notamment les multinationales.
Yace a dan misali akwai wani haraji da ya kamata kamfanonin ƙasa da ƙasa su biya, sai dai kuma ba a biya wa gwamnati waɗannan kuɗaɗe. To amma sabon tsarin da muke shirin fara aiki da shi zai magance wannan matsala. A nan gaba ɓangarorin biyu wato 'yan kasuwa da jami'an ma'aikatar haraji ta ƙasa za su sake wani zama domin duba hanyar maslaha akan wannan batu da ke zuwa a wani lokacin da Majalisar Dokokin Ƙasa ke nazarin tsarin kasafin kuɗaɗen shekarar 2022. Wanne ya tahallaka akan kuɗaɗen haraji da na sauran diyoyin da ya wajaba a biya wa ƙasa, ta yadda masu hannu da shuni na ƙasashen waje za su ji ƙarfin bada tallafi ko rancen kuɗaɗe. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo muna mafita baki daya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yaku Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Na jira da mataimakin shugaban hukumar Rosati ta kasashe a Rijiyar Adamawa, Deputy ko Komanda Murtala Shehu, wanda yake mana fashin baki a kan dalilan da ya sa ake yawa a tsarin rayuka ta hanyar hatsarin mota a Najeriya. Tattaunawar tamu na zuwa ne bayan da ministan ayyukan Najeriya Babatunde Fashola ya ce ana asarar rayukar 'yan Najeriya ta hanyar hatsarin mota fiye da cutar malaria da coronavirus. A makon da ya gabata, Deputy ko Komanda Murtala ya kai daidai inda yake mana bayani akan daukar mutane fiye da kima, wato overloading ke sanadiyar asarar rayuka idan an yi hatsari, yana mai cewa
sannan kuma shi direban zai samu matsala wurin sarrafa motarsa. Yanzu ka dauki mutum biyu a gaban makon ka dauki daya, mai yiwa ya gaji zai yi mika, kaga zai iya taba ka. To kaga ta nan za a iya samun hatsari da sauransu. So shi ne abinda muke magana.
To rage ne duba da cewar kasan yawanci musamman idan kana ganin zaka ji al'umma musamman direbobi suna korafi cewa rashin kyawun hanya yakan janyo musu wasu matsaloli musamman abinda ya shafi asarar rayuka ma da su karan kansu direbobi suke yi. Kuma kamar yadda muka faɗi shine manya-manyan tituna musamman irin titi da ya tashi kamar daga Gombe zuwa Adamawa, wanda ya tashi kamar daga Adamawa zuwa Mubi, wanda kuma ya tashi kamar daga Adamawa kuma zuwa Maiduguri. Bari mu dawo da labarin iyanan jihar da kuke shugabanta. Direbobin da suke sufuri tsakanin waɗannan manya-manyan hanyoyin, yaya kuke ganin yadda kuke mu'amala da su sakamakon wasu gurabe na hanyoyin ba su da kyau?
To kasan shi direba ko kuma dan adam, generally idan hanya ba ta da kyau wani yana sauri, ba zai saurara ma hanyar ba, yana ta gudu da sauransu. Kuma idan hanya ta yi kyau sai ta gudu. Amma gwamnati tana kokari sosai wurin matuƙa gaya wurin gyaran hanya. Yanzu duk wani mai zuwa Adama in ka tambaye shi a Adama sai ce maka ai ciwon kansa daga Sabana zuwa Numan shine ciwon kansa. To alal hakika gaskiya gwamnati tana kokari, ba dare ba rana suna aiki. So kaga ba za mu iya ce rashin gyaran hanya ko wani abu nan ba. Abun ne kawai ɗabi'unmu ne na tuki. Idan hanya ba ta da kyau to ka rage tafiyarka sai ka wuce lafiya lau. Idan kuma hanya tana kyau ka bi ka'idan tafiya da ya kamata ka yi ma, tunda hanyar nan ba kai kadai ba ne. Akwai abin da ake kira tukin kariya, dole ne ka bi dokar da ta ce maka ga adadin gudun da ya kamata ka yi in kana hanya kaza, ga adadin gudun da ya kamata ka yi in kana wuri kaza. Misali idan kana highway za ka tafi 100 km. Ba awa. Idan kuma ka shigo inda yara suke da gidaje da sauransu, ana so ka tafi at least 30 km per hour. Kuma a 30 km per hour nan kana tafiya, in kaga taya ta zo to ka san yaro zai biyo taya. Amma kana tafiya a 100, in taya ta zo kafin ka gane yaro ya zo, sai ka ga an samu akasi da sauransu.
To ministan kula da ma'aikata wanda take bincike
ayyuka na hanyoyi da kuma sifuri. Akwai wani bayani da ya tabbayi kan cewar ana samun asarar rayuka a Najeriya sakamakon rashin kyan hanya fiye da wannan cuta ta malaria ko kuma cutar nan na coronavirus. Menene gaskiyar lamari akan wannan? A jihar Adamawa kuna samun irin wannan?
Eto, ka san kaman lissafi ne wanda sai ka comparing din su da wannan da wannan, amma yawa abinda muka sani a nan cewa shine kafin ka ji a ce mutum corona biyu sun mutu, to in aka yi accident za ka samu a mutu. So za a iya cewa accident din kamar yadda ya bayani din ya fi kisa fiye da malaria din ko coronavirus. Yanzu misali watan daya na shekara 2021 mun samu hatsarin da ya kai mutane suka mutu a ciki mutum daya ko biyu ko uku, hatsari guda 322, wanda kuma suka samu jikkata mun samu guda 759.
Yanzu a madadin mataimakin shugaban hukumar ruwan santi ta jihar Adamawa Murtala Shehu da wakilin mu a jihar Adamawa Salisu Muhammad Garba da ma daukacin ma'aikacin sashen Hausa na murya Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin. Baba Yakubu Makerin ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a takaice.
An tabbatar da kullar cutar Ebola a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo, a cewar wani rahoto na cikin gida jiya Juma'a daga ɗakin gwaje-gwajen ƙwayoyin halittu watanni biyar bayan kawo ƙarshen ɓarkewar cutar a can baya. Ministan lafiya na Kongo ya ki tabbatar da bayanin, amma ya ce za a buga sanarwa nan ba da jimawa ba. Ba a sani ba ko cutar da aka gano tana da alaka da barkewar annobar a shekarar 2018-2020 wadda ta kashe sama da mutane 2,200 a gabashin Kongo. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya faɗa jiya Juma'a cewa ƙasarsa za ta mayar da ayyukan zane-zanen Afirka guda 26 da kujerun sarauta da wasu kayayyakin bukukuwa da kuma wasu mutum-mutumi masu daraja zuwa Benin a ƙarshen wannan watan. Wani ɓangare na shirye-shiryen Faransa na dogon lokaci na mayar da kayayyakin da aka ɗauka a Afirka yayin mulkin mallaka. Ɓarkewar annobar coronavirus a bayyane yake ta haifar da hauhawa tashin hankali da cutar damuwa a faɗin duniya. Dangane da abin da aka buga a mujallar kiwon lafiya ta Lancet, akwai miliyoyin irin waɗannan lamura a bara, fiye da yadda aka yi hasashen mata da matasa su ne rukunin da suka fama da ɓacin rai da damuwa. Rahoton ya kuma ce ba a samu raguwa ba a yaɗuwar cutar a faɗin duniya ga kowace cuta tun 1990 duk da ƙwararren hujjojin ayyukan da ke rage tasirinsu.
Masu sauraro, baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan da wannan la'asariyar taku, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru, karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu dauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarafilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya daidaita mana sauti Hailu Haile, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bis salam.